Mai saurare barkamu da warhaka ta cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Sunana Muslim Muhammad Yusuf. Bayan da 'yan ƙasa suka jima suna kalubalantar gwamnatin tarayya ta ayyana sunayen masu daukar nauyin ta'addanci, kamar yadda ta shafa da cewa ta san ko su waye yake da alhakin hakan. Wataƙila za a iya cewa gwamnatin ta duba wannan batu, domin kamar yadda wasu suka ji a labarai da ke yawo, ta ayyana sunan tukurmamu na jihar Kaduna da wasu mutane 14 waɗanda ɓaro-ɓaro ba za a iya cewa ta ambaci suna ba. To amma shin me rage wa gwamnatin bayan wannan, kuma mai dokar ƙasa ta ce kan wallafa sunayen masu ɗaukar nauyin ta'addanci? Shirin Najeriya a yau ya duba matakan doka da kuma abin da zai iya biyowa baya game da wanda sunansa ya shiga cikin irin waɗannan lissafi. Wani masani tsaro ya mana ƙarin haske kan wannan jerin sunaye da gwamnatin ta fitar da abin da za a iya cewa ya rage wa gwamnati.
Sunana Dr. Kabir Adamu, ni ne shugaban kamfanin Beacon Security and Intelligence Limited. To lalle fahimtarmu dai abu ne mai kyau, don in ka diba dokar ƙasa wadda take kokarin hana ta'addanci. Akwai tanade-tanade da aka gabatar a cikin dokar wadda kuma ya buƙaci cewa ga tsarin da za a bi in har ana son a ayyana wani cewa ɗan ta'adda ne ko kuma kamfani wadda ta taimaka ma ta'addanci. To muna fatar cewa abin da aka yi kenan, an bi tanade-tanade ɗin nan, an hadda shi minista na shari'a, an saka shi ciki, ya yi amfani da damar da yake da shi a ƙarƙashin dokar, ya gabatar da sunayen nan wanda aka ayyana. Gabar kuliya ce ta tabbatar da cewa lalle waɗannan ɗan da ake tuhuma ko kuma ake zaton cewa suna da hannu a cikin taimaka ma ta'addanci lalle sun yi haka ɗin. To abinda zai biyo baya na dangane da ɗaukan doka da ƙarfafa matakan da ke ƙarƙashin dokar da na ambata, to muna fatar cewa shi ma haka ɗin zai biyo baya don ya zan horo, ya zan hannunka mai zanda, gama wani duk wanda yake son ko yake yi ɗin ko yake son ya shiga irin wannan harka ko taimaka ma ta'addanci a cikin ƙasa.
Wani abu da mutane ke ta magana a kai shi ne rashin ambatar sunaye ƙarara, kamar me hakan ke nufi?
Ka san da yake muna mulki na demokrasiya wadda kuma ana yawan ƙarfafa ƴanci na ɗan ƙasa na kare kansa. To muna fatar ba abin da ya hana ba kenan, don kamar yadda na ambata, dai har misali gwamnati tana da shaida kuma ta gabatar da shaidan nan gaban kuliya, alƙali ne ya ayyana cewa waɗannan wanda ake tuhuma sun sako sun taimaka ko sun yi ta'addanci. To kaga babu wani batun shakku, kamata ya hito a gaya ma juna don ya zan hannunka mai sanda. To duk da yake wannan bayanin da gwamnati bata riga ta yi ba, muna fatar cewa ta bi ƙa'ida ɗin yadda ya kamata, kuma ba za ta yi sanyin gwiwa ba wurin tabbatar da cewa ta bayyana ma duniya shin waɗannan tsuwane ne su, kuma matakan da za a ɗauka a kansu.
Kana ganin za a iya cewa za a ga wani sauyi ta fannin matsalar tsaro bayan waɗannan sunaye da aka fitar?
Muna fatar haka, don ku kamar yadda na ambata dokar ƙasa da muke amfani da ita na wadda take kokarin hana ta'addanci abinda take kokarin cimma kenan, kuma tanadanta ya haɗa har da wannan ɗin doka kenan. An yi ƴan ƙasa duka suka ga cewa waɗannan ɗin an ɗau mataki a kansu, yana iya zama dalili na wani ma da yake son ya yi, in ma ko yana ciki ko yana son ya yi, ko ya daina ko kar ya yi ɗin.
An sha fitar da sunaye na bayyana cewa an gano masu ɗaukar nauyin ta'addanci, daga baya kuma magana sai ta mutu. Kana ganin taya wannan zai bambanta da irin na baya?
To alhamdulillah, kaga rawar da kuke takawa ku 'yan jarida da sauran ƙungiyoyi masu sa ido da masu zaman kansu, wato abin da ake ce ma civil society organization, yana taimakawa sosai. Ko irin wanga hirar da muke yi yana faɗakarwa, kuma yana taimakawa wurin tabbatar da cewa an ɗau matakan da ya kamata. To muna fatan abin da zai faru kenan, ko ba za mu yi sanyi a gwiwa ba da ku 'yan jaridun da mu kuma wanda muke sa ido, za mu ci gaba da magana, za mu ci gaba da gwamnati tuni, mu tabbatar da cewa ta yi abin da ya kamata.
Ta fannin gwamnati za a iya cewa ta fara samun nasara kenan wajen yaƙi da matsalar tsaro bayan gano waɗannan sunaye?
Eto, kwarai wannan gwamnatin ta cancanci yabo tunda ta hau mutake-takenta da muke gani take-take ne na kusan kokarin magance shi matsalar. Kaga shi misali minista na shari'a tunda ya hau ya gaji wayanda ake tuhuma da ta'addanci masu yawa. Kuma ya zo ya yi kokarin ya fara da tare-tare na hukuntar da su akwai a bayan nan ba da jimawa ba ya fitar da tsari wanda yake son a hukuntar da su sannan kuma kaga ga wannan na baya-bayan nan wanda aka yi a takaice ne an fara kuma muna fatar cewa abin zai daure muna fatar kuma a karkashin haka din za a bi tsari don a samu a cimma burin da ake son a cimma.
Wasu na alakanta abin da cewa kamar akwai waɗanda ba su riga suna hannu ba kuma gashi an riga an ce an gano su. Akwai wani dabara da za a iya yi na cewa kila mataki ko doka ta yi aiki a kansu duk da ba a faɗi sunayensu ba?
Ai dama ya wato dalilin irin wannan yunkurin wanda gwamnati take yi don ya ba ta dama ne. Kar ka manta kamar yadda na ambata shi kasancewa don an ayyana wani cewa ko ɗin ta'adda ne ko kuma ana tuhumarsa da taimaka ma ta'addanci to wannan shi kanshi yana iya zama dalili amma babban dalilin shine a ɗau matakai na dangane da tsaro a kansa to cikin waɗannan matakan misali har da kadarorinsa da ya mallaka kwace su da dai gasu nan. Muhimmin abu kenan wanda muke fatan za su biyo baya kuma.
To malam mun gode ranka dai.
Thank you so much sir for your time.
Dr. Kabiru Adamu wani masanin tsaro a Najeriya kenan. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify, ko kuma TuneIn Radio. Ana jin shirin ta tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci da kuma shafinmu na internet na trustradio.com.ng. Madalla. To shi mai dokar ƙasa ta ce game da wallafa sunayen waɗanda aka samu da irin waɗannan zarge-zarge. Barista Aminu Abdulrashid lauya ne mai zaman kansa iya mana ƙarin haske.
Wannan suna da ita hukumar NFIU suka fitar wanda yake nuna sunan tukur mamu shi ne kaɗai ya fito baro-baro a ciki a matsayin wanda suke ɗaukan nauyin gudanar da ta'addanci ta hanyar kuɗaɗe. Ya ci karo. Jawaban da suka fitar ya ci karo da juna. Na farko sun ce yana ɗaya daga cikin financiers wato wanda suke ɗaukar nauyi. Na biyu kuma sun ce ya karɓo kuɗi na ransom wato ya ake ce mishi da Hausa fansa kuɗin fansa wanda aka je aka ceto fasinjojin jirgin ƙasa. Wannan shine abin da suka fito a cikin bayanansa da yake nuna cewa dalilin da ya suka dogara da shi wajen nuna cewa yana ɗaya daga cikin masu ɗaukar nauyin wannan abin nan ɗin ta'addanci a ƙasar nan. To amma kuma sauran mutanen da suka fi da babu wani wanda sunan shi ya bayyana sai wani mutum ɗaya da ake maganan cewa ya tsere daga gidan yarin kuje. Sauran da sai dai a ce wanda ya kai harin kaza ba a faɗi sunan shi ba. Wato wani rahoto ne ni da nake ganin kaman ba cikakke ba sa'annan kuma ba zai yi wani taimaka ga wannan yaƙi da ake yi ko kuma ya nuna cewa ga wani hoɓɓasa ko yunƙuri da ita wannan hukuma ta yi wajen kawo ƙarshen shi wannan harka na ta'addanci da ake yi ba. Domin idan ka diba za ka ga shi tukur mamu yana gaban shari'a kuma kundin tsarin mulki na ƙasar nan ya ayyana cewa duk wanda ake tuhuma a gaban kotu to ana ɗaukan cewa a yayana a matsayin abin tuhuma babu wanda zai yanke mishi hukunci sai an gama sauraron shari'a an tabbatar da laifin da ake zargin shi da shi. Wanda da ake tuhuma abin zargi ne ba wai wannan kamar yadda ita hukumar ta yanke hukuncin cewa su suke ɗaukan nauyi ba kaga ya ɓata mashi suna da shi da makusantan shi da iyalan shi.
Kamar za a iya cewa rashin ambata sunayen wasu da ba a yi ba kenan shi ya fi dacewa idan ana so a yi hakan?
Watan sun daɗe duka wato fitar rahoton cewa ma an gano waiwa da suke ɗaukan nauyi da shi wannan ta'addancin duk ba wani abin da za a fidda rahoto ba ne domin abin ya zama kamar wani media hype domin kamata a ga cewa an wanda aka samu a ce to ga wani da wani an samu an gurfanar da ake zargi an gurfanar da su a gaban kotu ba ai a fidda irin wannan rahoto ba in ba kaman ce ba ita hukumar DSS ma ta dade tana fadin cewa za ta fidda jadawalin sunayen waɗanda ake zargi ina tunanin matan zamanin tsohuwar gwamnati an shafar da irin waɗannan bayanan cewa za a gabatar da sunaye wanda aka samu suna daukan ɗawainiyar ta'addanci na wanda ƴan ƙasa suka yi ta cewa to suna son su ji ko suna son su gani to fidda shi a wannan kamar maida martani ne ga irin rashin yarda da ƴan ƙasa ke yi na cewa babu wani cikakken tsari da ake da shi a gwamnatance na ganowa da kuma daƙile shi wannan harkar ta'addanci
kamar a dokar ƙasa za a iya cewa me illar sunan mutum ya shiga sunayen waɗanda ke ɗaukar nauyin ta'addanci
gaskiya ni yadda nake kallon shi an tauye ma shi wanda aka fidda sunan shi baro-baro da kuma yanke hukuncin da aka yi na cewa su suke ɗaukar ɗawainiyar ta'addanci an tauye mishi haƙƙin shi na ɗan ƙasa na abin da kundin tsarin mulki ya bada na presumption of innocence wato na cewa duk wanda ake toma abin zargi ne domin ita hukuma ita ma zargi za ta gabatar da zarginta da hujjojinta ne a gaban kotu sai in har kotu ta ayyana mutum cewa shi wannan mai laifin ne sannan za a ce haka din
kamar akwai wasu hanyoyi ko kuma abin da doka ta ce game da yadda mutum zai iya wanke sunan shi bayan samun kanshi watakila cikin waɗannan sunaye
kware da gaske shine ko misalin a tuhume shi gaban kotu ya gabatar da shaida ta kariya da ke nuna ba hakan bane ko kuma shi ya runtuma gaban kotu ya kai karan ita hukumar da nuna cewa ta bata mishi suna ta saka shi a ciki babu takansashin hujjoji idan kotu ta gamsu da hujjojin da ya gabatar kaga kotu za ta wanke sunan shi daga nan kuma ila hattara za a ci ita hukumar na cewa ta ayyana sunan shi ba tare da ta tabbatar da haka din ba
amma misali ka ce akwai kalamai masu cin karo da juna a irin waɗannan bayanai in aka ce mutum na ɗaukar nauyin ta'addanci kai tsaye a doka me za a iya cewa yake aikatawa da zai iya shiga ciki
wato akwai wasu dokoki da aka fiddo da sunan laifuffuka wanda a ciki aka ayyana cewa ma za a akwai wasu dokoki da ke nuna cewa duk wanda ma aka kama dan uwan shi ya je ba da kuɗin fansa kamar za a tume shi da aikata laifi to idan ka duba za ka ga irin waɗannan kila shine su madogaran su domin abin da nake nufi da cin karo da juna ana maganan cewa ya karbi kudade ya je ya bada kudaden wajen biyan kudaden fansa da aka saka na wannan fasinjojin jirgin kasa to an kuma kaga wannan ai ba zai nuna cewa wai shi yana daukan nauyin ta'addanci ba kila sai dai a ce kila wancan dokan da aka kirkiro ko ake shirin kirkirowa na cewa gwamnati saboda rage biyan kudaden fansa domin dakile kudaden da su waɗannan kungiyoyi suke samu a ce wancan dokan ta ya taka amma ba za a ce wai doka ce ta daukan nauyin ta'addanci wannan ai daukan nauyin ta'addanci da amfani da makamai akan ƙasa nauyin shi ma ya kai abin da ake cewa cin amanar ƙasa wato treason so kaga laifin dan misali mutum ya shiga tsakani ya je ya kai kuɗin fansa wanda ƴan uwa suka tattara wannan abu ne da hukuma kawai take so ta kawo domin daƙile irin haka amma bai kai nauyin a ɗora mutum cewa shi yana ɗaukan ɗawainiyar ko nauyin ƴan ta'adda ba
to masu saurare da kalaman barista Aminu Abdulrashid shirin Najeriya a yau ya zo ƙarshe sunana Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust